الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وديرا تاتا فتك ان لا مرة تكيمي كوى من كومي واني نونا هنا من رانا تيو لا ربا شافوا بغوت رمضان هجرة مدير كيوبر سلاسين تارا hijira manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna 30 ga watan 5 shekara 2018 lokaci ne da makaranta ta Alƙur'ani tare da tafsirinsa take gudana a wannan masallaci na sahaba dukkan maraice na kowane yini na cikin watan Ramadan a matsalashin sahaba da ke kundila wato kundila cikin garin kan yan wani kuma jaba mana cikin zurci da tsari ne a jiya mun sha kan aya ta 57 a yau za mu tura kan aya ta 58 da Allah ya ji
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم الله ملك كيتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها للي الله إذا أمرتكم وبايد أمانوني جمع سسوم شين إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس إذا نزاقوا يبقون شتكان متعني أن تحكموا بالأجل kuyi wannan hukunci bisa adalci inna allaha ni'ma yarzuqukum bi ma dalla da abinda Allah ya muku wazi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani wannan aya Allah yana umartar mu da ba da amanoni zuwa ga masu su malai yake cewa yana daga cikin wato kiyaye mai rauni wato amana suna daga cikin abubuwa wanda suke ba da su ga masu su to yana ɗaya daga cikin kula da haƙƙoƙin masu haƙƙi wanda Allah yake bayaninsa a cikin wannan sura da kuma haƙƙin masu rauni
domin amana ba da ita yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi, kuma ita kalma amana a nan kalma ce mai faɗi kamar yadda Ibn Kathir ya ce. Kalma ce tana da faɗin gaske, in an ce amana, kalma ta tun daga amana tsakaninmu da mahalicci, yayin da aka bijiro da amana zuwa ga duwatsu suka ce ba za su iya ba. Ko? Aka bijiro da ita zuwa ga wasu halittun suka nuna su ba za su iya ba, suna jin tausan kansu. Amma shi dan Adam ya ce ya ji ya gani zai iya. Wannan amana tana na tsakaninmu da Allah dukkanmu mun ɗauko sanda muke cikin tsatsan Adam alaihi salam, cewa mun zo ba wanda za mu bauta mu sai Allah. Amana ce. Sannan akwai amanoni da ke tsakanin bayi na haƙoƙi, ‘ya’yanka amana ne a wurinka. Haka nan mahaifanka amana ce in suka kai wani manzali nauyinsu ya jawo kanka, amana ne ka kula da su ka ba su haƙƙinsu. Matarka amana ce a ƙarƙashinka. Sannan amanoni tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta. Da dama an maganar haƙoƙi, mutane tunaninsu yana tafiya kan gaba na ƙololuwa. Sai su manta da kansu, kai mai gida ne a gidanka, ka manta akwai wasu amanoni suna nan ƙarƙashinka, kai ake so ka ba da su. Haka nan ƙaramin shugaba a wani yanki ko a wata ma'aikata ko a wani, da an maganar haƙƙi sai su tunanin ƙila ko gwamna ko kuma wato ciyaman ko kuma shugaban ƙasa. Al'amarin ba haka yake ba. Magana ce mutlaka haka ce, inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana umartar ku da ku ba da amanoni ga masu wannan amana. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, addu al-amanat ila man itamanaka. Ka ba da amana ga wanda ya ba ka amana. Wala takun man khanaka, kar ka haƙinci wanda ya haƙince ka. Wani ya haƙince ka ka ce kai bari karama, ka ci amanarsa, ka ki ba shi haƙƙinsa, a'a, kai ka ba da haƙƙin. Tun da ranar ƙindilanci tana nan, yawma bulan sara'i tana nan, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Wannan rana tana nan za ta zo larabe fiha. To saboda haka ka ba da amana, duk wani amana da aka baka, to lallai kai kokari ka ba da ita. A wani hadisi ingantacce, ainihin hadisin ainihin Bukhari ya fitar da cikin sahihinsa, Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la tu'addun al-huquqa ila ahliha hatta yuqtasa lishatil jamma, wato ruwaya jam'a min al-qarna. Lallai ku ba da haƙoƙi zuwa ga masu, domin za a yi hisabi, za a yi kisasi har akuya mai ƙaho ta cincinkuyi akuya mara ƙaho, sai an yi hisabi tsakaninsu. Akuya, ka san akwai akuya mai ƙaho, saniya akwai mai ƙaho, akwai mara ƙaho. Mai ƙahon da za ta cincinkuyi mai ƙaho, gobe kiyama sai an yi masa hisabi kafin su zama abin da za su zama. To idan dabba za a yi masa hisabi, ina gani ga kai wanda dama can tabbacin hisabi yana kanmu, domin mu bayan hisabi akwai wata makoma. Su dabbobi in an gama shi kenan ba wani magana za su ta ko aljanna, amma sai a masu hisabi. Abin nan akwai birgici, idan kana raina abu ka ce kaza ba komai, dan na ci menene, ai wannan bai taka karaya karya ba. To ka koma ka tuna akuya aka ce da ta tunfi wata, sai an yi hisabi, sai an yi hisabi. To ina yau ga haƙoƙi wanda suke suna nan tsakanin bayi, yau sun yawaita, ana dannewa, ana ci, ana murkushewa, abin babu daɗi, har ma amana mai kula da ita ana ɗauka shi kamar wani marawayo ne a yau. In aka ba ka kaya ka kiyaye, aka ba ka hotun ka kiyaye, ka gama lafiya, ba ka ci kuɗin kowa ba, ka riƙe wata kujera ta maimaiƙo, ya ji waɗannan abubuwa sosai a ɗauke ka kai a matsayin marawayo ne. Sai ka zama cewa amanar da aka baka nan ka ci, to ci shi ne wayo, shi ne wayewa, shi ne kuma wato kai ka san me ake kinan a yau. To ga shi kuma abinda Allah ke faɗi a cikin wannan ayar, na ja mana kunnin cewa lallai mu bada amana ga masu amana tun daga kan haƙƙin Allah akan mu wajibi ne mu baki sannan an bijiro da wannan amana zuwa ga sammai zuwa ga kasai da zuwa su suka ce su duk ba za su iya ba amma aka bijiro da ita ga dan adam ne ya ji ya gani zai iya to tunda mun ce za mu iya sai mu yi kokari mu kiyaye amana da ke tsakanin mu da Allah mun yi bayani a baya shine mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da kowa amana da ke tsakanin mu da manzon Allah shine mu yadda da manzon tantar da risalar sa kar mu bauta ma Allah sai da abin da ya kura mana kar mu sha gaban manzo kar mu sha gaban Allah kar mu yi wani abu gaban kanmu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake qalu wa man ya'ba ya rasulullah sabit ke cewa zai iya manzon Allah yace man ata aji da kalan janna duk wanda ya mata a koko wanda ya shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba man shi kuma ya shiga aljanna kinan bin Allah bin manzo sune gurbi na shiga aljanna kuma sune amana babba ka ba amanar manzo ka ba shi amanar sa sai kuma ka dawo amanar kiyaye ka ba su mun yi bayanin ta a baya ka dawo amanar kiyaye ka ba su Allah ya baka amana tsakanin ka da makwabci amana ta wata mu'amala da kuke ta kasuwanci ya amince maka ka amince mai to lalle a ba da amana ka a yi a taɓa ta ina da cikin alamomin tashin kiyama da annabi ya ba da labari cewa wani zamani zai zo a bincika cikin kabila gaba ɗaya kila ba mai amana sai mutum ɗaya kabila gaba ɗaya to yau haka in ka zo harka ta inda za a buƙaci amana kila magana ce ta dukiya ba za a bayar juya a ta arziki tare sai ka ga amana tana wuya tana wuya ka tafi ƙauye haka ka zo cikin birnin haka da wa za a yi mu'amala a gama lafiya ba a ci amana ba yana wuya ko bai wasu Allah ya ba su dukiya suna nan su rufe su da za su da ita amma da wa za a tare a ci arziki shi ne matsala ma'ana wa ya ji rike amana bai ci ba a dukiya a juya ta bunƙasa shi mai dukiya ya samu shi mai juyawa ya samu rashin amana yau ya hana wannan ana cikin matsala masu kuɗi sun rasa ya za su da kuɗin ba yadda za su su biya don su ma za su iya zuwa su biya ba wa za a ba ya je juya shi kuma da an ba shi shi ke nan ka wani lokaci sai a shiga lissafi sai a shiga 'yar koye sai a shiga 'yar hakki ke nan koye sai ya kyale shi ko kuma a tafi kotu kotun a je a yi ta wahala me ya ja wannan abu guda rashin amana to shi ya sa mu kula da wannan sai Allah ya ce wa za hakamtum bainan nasi hatta kuma bil adli in za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci wannan hukunci ko da matsayinka ne na headmaster a makaranta ko principal ko matsayinka na uba tsakanin ƴaƴan da suna abubuwa daidai ba in za ka yi mutu hukunci an ta hukuma bil adli ai hukunci da adalci kar kai zaton alƙali ake nufi mai kotu wanda zai yanke hukunci kadai har da shi amma kai ma har da kai matanka ne ya za ka yi mutu hukunci ko menene in dai kai aka ba dama ka yi hukunci to kai da adalci haka Allah ya ce inna allaha ni'ma yadkurukum bih ma dalla da abinda Allah ke maku alƙi da shi shine kiyaye amana da yin hukunci don Allah ya bisa adalci wannan muhimman abu ne ma dalla da irin wannan wa'azin inna allaha kana samian basira lallai Allah mai ji ne ya sifanta da siffa ta ji shine as-samiu sunansa ne sannan kuma samian mai ji ne siffar ta ji basiran sunan shi albasiru sunansa ne kuma ya siffanta da siffa ta gani saboda haka kiyaye wannan siffofin sanin su a ɓangaren tauhidi muhimmin abu ne idan ka san Allah na jin ka to ba za ka furta wani abu sai abin da ka san zai yarda da shi don yana ji idan ka san yana ganin ka ba za ka je wani wuri ka kulle wani abin tsiya ko ka aikata wani abin tsiya yana ganin ka duk inda kake jin ganin sa da jin ka da jin sa da ganin sa ya kewaye ka shi yasa sai ka shiga dindin ka ba za ka saba ma Allah ba ne Allah ya ce
ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم. أنا أقول لك يا أيها الذين آمنوا تقوى بنفسك إيمانا. Lajan Abba zai ce in ka jiro wannan kiran karkarukun nan ka za a baka umarni ne kai ko kuma za a yi baka hani ka hannu saboda haka kai mumini da kai ake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suke imani atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo sannan ku bi ma'abuta umarni a cikin ku mana shugabanni kiran wanda suke shugabanta ku suke jagoranta ku da malamai wanda suke gaya muku Allah ya ce a daga ya ce farinta na ba'atun sosai in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu ko muminai farduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir ku mai da wannan saɓanin da kuka yi da kai da abokin saɓanin naka zuwa ga Allah shine Qur'ani kinan war rasuli zuwa ga manzo lokacin yana nan tsakanin sahabbai yau kuma da yake cikin kabarin sa sai mun maida abin zuwa ga sunnar sa sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billah in ma kun kasance da sharadin kun yi imani da Allah a yawmil akhir kun ma kun yi imani da ranar lahira kamar sharadi ne kinan indai ku mu'minai ne na gaskiya imanin ku da ranar lahira gaske ne in wani rikici ya hada ku tsakanin ku ko a matsala wanda take ta addini abin da ya shafi usul ko kuma matsala ta addini abin da ya shafi furu'a to duk ku komar da al'amarin zuwa ga Allah shine littafin Allah Qur'ani a je a bincika kana ne ni rike ra'ayina sai ma haka ka ce kai za ka rike ra'ayinka mu yi ta ja ka yi gaban na yamma to shi zama amma idan ka ajiye ra'ayinka na ajiye ra'ayina muka mai da abin zuwa ga mai Allah ya ce shi ne fardu ilallahi mai Allah ya ce kan matsala sannan mai manzo ya ce ko insha Allah mun dai Allah muke dubi da wannan rikicin namu da jayayya ku lalle ku za mu sami mafita dan ba wani abu a cikin al'amarin addini wanda Allah bai bayanin sa ba ko ko manzo bai bayanin sa ba in ko san zuciya ne to shi kenan sai kai gaba in yamma shi kenan kowa ya kama gaba shi kuma za a gaba amma in kun muminai ne kun yadda kuna bin Allah kuna bin manzo da kuma shugabannin ku ya rikici ya haɗa ku to ga mafita ba yadda za a yi ba kuma za a yi sai zage-zage da tsina-tsina ba da aibata juna da cin mutuncin juna a'a an saba mana mafita in dai ka yi da Qur'ani shi ne sautin ɗinka inda kake samu hujja da dalili ni ma na yadda shi ne Qur'ani sunna ka yadda annabi za ka ce ya ce sannan ni ma shi zan ce to lallai wannan matsalar mu dora ta kan mai Allah ya ce mai annabi ya ce a kanta in dai mu mu'mine ne to abin da ku za mu yi kira mu mai da al'amarin zuwa ga faɗin Allah da faɗin manzo to lallai za mu sami mafita a kan wannan al'amari sai Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila yan haka shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi kyawun mafita ta ƙarshen al'amari yadda abin zai kasance malaman suka ce wannan aya wato ta sauka lokacin da aka manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata tawaga wata wato sariya ita ce tawagar da zai aika ta yaƙi shi manzo babu shi a ciki a lokacin aka sa wani ya zama shi ne shugaba na wannan sariya ɗin daga cikin mutanen Madina ba an tsari ne yayin da suka fita san suka tafi sai wani abu ya hada tsakanin shi shugaban da kuma su mabiyan kenan ka iya cewa kwamandan yaki da kuma wani su karkashin sa Allah sai ya ce fa qala lahu yace da su alaysa qad amarakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tudikuni shin manzo Allah ba ya farci ku mana ku mada'a aizini ne shugabanku da wancan aya wa ulil amri minkum ko ƙalu bala suka ce eh haka ne ƙala sai ce ijma'u li hadaban to ku tattaro man kitacciyar da wato itace ku je ku yi man kitacci umma da abinarin fadara mahafi sannan ya ce a kunna masa wuta ya saka wannan itacen gaba daya ya babbake su ya kone su suka zama garwashi sun makara sannan ya ce azamtu alaikum la tadkhulu an-nar yanzu na himmanci cewa so nake dukkan ku zo ku shiga wutar nan ai ni shugaba ne ko kuma an ce ai ni shugaba ta makara sai ya ce muhammad qauma an yi dukkuluha sai mutane suka so su shiga saboda su suna ga kasu saba ma shugaba an ce wa uli da min ku ko shi ma ku bi shi sai suka himmanci su auka kala mai waye ce faƙada lagun shabu minhu can wani yaro matashi saurayi sai ya ce ina ma faruntun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min annar ya ce ai mun gudo ne daga wurin wuta zuwa ga manzo don mu guje mu wuta abinda ya kawo mu gindin manzo muka yi imani da shi wutan nan ba muka tsere ba sannan yau kuma a ce mu zo mu shiga cikin ta na jin ba ku gane magana matashi ba saboda haka fala tajiru hatta tanqau rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ba da shara yace kar ai gaggawa umarnin shugaban nan namu kan mu gaggawan bin sa bari har sai mun koma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam mu ba shi labarin abin da ya faru fa in amara kum an tudkhuluha fa tudkhuluha idan manzo ya ba ku umarni ku shiga to shikenan fa an wada ta da rasulullah sai mu shiga wannan shawara shi mata shikenan kuna ganewa saboda haka kana farajahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akbaru suka dawo din manzo wannan ayati da ya aika yaki suka ba shi labari da abin da ya faru fa kana da mutace da gau da kalkumuha ma faratu minha abadan da kun bi umarnin nan nashi kun shiga wallahi da ba ku tsare ga gure ki ba har abada shikenan kun mutu cikin wuta kuma lahira wuta za a sa don kun bi umarnin da bai dace a yi shi ba wannan saboda haka wato malamai da suke cewa shi wannan hadisi abin da ya sa Ibn Kathir ma ya kawo shi a nan wurin don ya ƙara mana bayani irin wato umarnin da shi shugaba ya yi in dai ba Allah ne da manzo suka ce ba a yi ko ana kallon umarnin in ya dace da umarnin Allah da na manzo sai a bi in ko ya saba ba za a bi ba domin annabi cewa innama sa'atu fil ma'ruf ai sa'a ana yin ta ne a cikin abin da shari'a ta yadda to ba inda aka ce wani ya banka wuya ya ce ka je ka shiga ka shige ka ko akwai wannan umarnin shugaban da ya ba ka ya ba ka wannan da yake ya saba ba wanda ke hukuba da wuta sai Allah wanda ya halicci wuta babu shi kaga ana so a nuna maka limitation na da'a ga kowai in ba Allah ko ba manzon Allah sai ya maka umarni da abin da ya dace da shari'a sai ka bi shi shi ne hatta innama da'atu bil ma'ruf ba ana yin ta ne abin da bai saba ma shari'a ba duk abin da ya saba ma shari'a komai girman malami kana ganin girman sa a wurin ka ya ba ka umarni ya saba to sai ka aje umarnin sa domin ya saba ma wannan Allah da in ka bi za ka halaka ne shi yasa aka ce la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati khaliq babu ta'a bi duk wani abin halitta kowai wajen saba ma mahalicci shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ko manzo da ma baya umarta al'ummar sa da duk wani abin da ya san wannan abin saba ma Allah ne wannan aya tana da nuna mana cewa su shugabanni ana masu da'a lallai ana masu biyayya amma in kuka duba a nan ayar ta kayyace wani al'amari muhimmi da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu atti'ullaha sai aka sake cewa wa atti'ur rasula amma ba a ce wa atti'u ulil amri ba ko an bari kaga atti'ullaha cin gashin kanshi yake ku bi Allah wa atti'ur rasula ku bi manzo cin gashin kanshi yake amma wa ulil amri minkum shi ba cin gashin kanshi yake ba ulil amri shugabanninku na addini ne shugabanninku wanda suke zartar muku da al'amura ɗin shugabanni, to ku bi su in sun bi Allah sun bi masu. Shi ya sa ba a saka musu kalmar haƙiƙu ba su kaɗai, ba ku gane mai bayanin ba. Wannan ita ce ƙa'ida ga ta nan Allah ya gaya mana a cikin ayar nan, sai malamai suka ce kenan bin malami wanda kake ganin girmansa malaminka ne shehinka ne, duk wani abin da zai baka umarni ka yi ko yana nan ƙarƙashin in bai saba umarnin Allah da na manzo ba, in kuwa ya saba ka ji masa kayansa. Haka nan wani shugaba wanda yake shugaban jaka ya baka umarnin da ya saba ma Allah da manzo, to ka ji masa kayansa, tunda shi ba shi ya halicce ka ba, kuma shi an sanya ƙa'ida ta biyayya gare shi sai ya baka umarnin da yake bai saba mana Allah ba bai saba mana manzo ba. An fahimta da kyau. Wannan hadisi da muka karanto hadisin Bukhari ne kuma hadisin Muslim ne. A wannan hadisin manzo ce ai asamu wa sa'a alal mar'i muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Biyayya da ta'a wato ga alal mar'i muslim wanda ake ma ko kuma wanda ya wajaba akan mutum musulmi fima a haɓɓa wa kai ha cikin abin da yake so da wanda yake yi duka malam bi umar bi ma'siyatin, yana yi ne muddin ba umarce shi da sako ba. Fa illa umira bi ma'siyatin, in ko aka yadda aka umarce shi da sako fala sam'a wala ta'a, ba ji ba biyayya. Duk umarnin da za a banka to ya zama lallai bai saba mana Allah ba kuma bai saba mana manzo ba, dan idan ka je ka kauce wannan to za ka shiga cikin wata halaka kuma ta daban. Shi ya sa kullum ake so ya zama biyayyanmu tana ga Allah, biyayyanmu tana ga manzo kai tsaye, sannan duk wani wanda ba su ba to yana nan ƙarƙashin in ya bi Allah ya bi manzo. Malamai da suka ce ulil amri, Ibn Kathir nan shi kanshi ya kawo ya ce wanda ake ce ma ulil amri, malamai sun safani suka ce su ne malamai wanda suke bayanin hukunce-hukunce na shari'a, suke bayanin hukuncin Allah, suke fatawa kan garin da kaza ga kaza. Wasu suka ce a'a ulil amri shi ne shugabannin hukumar musulmi da suke shugabantar ku. Ibn Kathir ya ce zahirin magana duka zai ake nufi a ayan nan, ku bi Allah ku bi manzo ku bi shugabannin ku wanda suke jagorantar ku, sannan ku bi shugabannin ku na malamai da suke gaya muku Allah ya ce annabi ya ce, dukkansu ba a zo a masu tawaye. Yanzu shugabanmu Buhari ko kana son shi ko ba ka so a Najeriya shi ne dai shugaba, yana da haƙƙi a kanka, kana da haƙƙi a kansa. Aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a ba da za ka yi masa tawaye, ba yadda za a yi. Shugaba ya zama shugaba dole ka haƙura, daɗi kake ci ba ka jin daɗi, yana ba ka haƙƙin ka bai ba ka haƙƙi ba inda aka ce ka masa tawaye babu. Wannan ita ce ƙa'ida. Shi ya sa kullum mu addu'a muke musu Allah ya shirye su, da in sun ciri sun ri daidai to daidai ɗin duk zai shafi kowa. Idan suka lalace wallahi lalacewar tasu sai ta shafi kowa, saboda shugaba yana da tasirin gaske kuma mun gani lokacin da ake so a magance matsala ta Boko Haram a ƙasar nan. Muna ji muna gani aka kawo sojoji aka takawa mata cikin garin nan, aka kaka ba su tafsirin nan za mu zo kewayen da muke da sakin koyon da muke tsayawa da inda kafin mu zo sai mun ci wajen rabin awa, saboda me wani an sa su ne za su hana Boko Haram can ga sakin koyon. Akwai hanyar da aka hana ta je aka hana bin ta gaba ɗaya a gobe, ashe wannan sa su cikin garin ba shi ne maganin Boko Haram ba. To ana can ana abinda ake nan kuma sai ka ga tuma wani bin ana abin da ake ci, sai ka ji an saki abu can wajen kan bypass ɗin nan, sai ka ji an saki can dirim, sai ka ji can darara, su sai ka rasa wai wai kan Boko Haram ne. Wannan masu dararan sun su ne Boko su wannan can nan, sai ka shekara kai baka ga wannan nan ba, amma nan kuma ana ta kashe mutane wake kashe su. Da haka Allah ya kawo mana ƙarshen abin shi kenan. Duk wani soja a janye shi daga baki titi, wasu nan za a Abuja cikin kowai sai da muke awa ɗaya a wajen zubanin awa ɗaya shirin muna fama da cikin kowai. wannan tunanin ashe duk ba su bane maganin boko haram da haka wannan sojojin da cikin point din da tude kuri da waye ne ashe duk ba su bane maganin da Allah ya kawo zamanin maganin abin da aka ce din su bar cikin gari ta tafi su gon ana na ana tafiya sai ka shiru ba ashe kaga ya kamata ku gurci tasirin shugabanci kafin lokacin ya haike aka ce an fitar da kuɗi za a ce makamai na maganin boko haram yana kudin suke aka rasa boko haram kuma yana ci gaba da boko haram din shi ko ba haka ake bane a shin ka ga shugabanci din lalacewar shi ko yana da tasiri kuma a matsayin ka kai na musulmi yana so ka gode ma Allah ya maka wata ni'ima ko da ba yadda kake son ta bane idan a cikin nasara 100 ka sami 50 ka ci to ka gode ma Allah kila a hankali ka sami 50 din amma idan ka raina wannan ni'ima azabar Allah ka raina Allah ya dawo da azabar ba ta kuma da azabar za ka shiga ba azabobi iri iri mun gani a ƙasa a arewacin Najeriya azaba iri iri da sunan shugabanci amana ko muka yi ta kwamfada ta ba yadda ka yi yadda kana na ƙasa duk ana ta samun sauƙi ana ta samun sauƙi amma da yake cikin al'ummar mu akwai wanda suke suna fama da jahilci wasu na amfani da jahilcinsu rashin iliminsu rashin wayewarsu ba kanan Qur'ani a fahimta abu ba boko ba sai ka gane su amfani da su a nuna a wannan ni'ima ko duk ba ni'ima wuce ana fata ta gushe watakila abin da ya faru ce ya dawo Allah ya kai mu mu muna roƙon Allah cewa Allah ya tabbatar mana da ni'imar da ya ba mu ya korar da ita ya ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su ikon yin daidai inda kuma suke kuskure Allah ya ba su ikon gyarawa amma a tiku Allah wa tiku rasulahu ulil amri minkum tana nan ka'idar ce mun yadda akan ta muke tafiya fa in sanadatun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasulihi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mun yi bayani akan shi duk wata jahiliya inda kai musulmi ne wanda musulmi ban ba mu mafita shine qur'ani da sunna in dai an koma musu za a ga hujjoji da dalilai a ciki in ka ga ba a ga mafita ba ko ba su ne aka koma wa ba wancan ya rike son zuciyar shi ne wancan ya rike son zuciyar shi shi yasa duk sanda za ku yi wani mujadala da jahiliya da wani akan wata matsala ta addini to ku fara shimfiɗa da ka'idoji tukuna da ni da kai duka musulmi ne mun yarda da Allah mun yarda da manzo mun yarda da Qur'ani shine marjiin mu na farko mun yarda da hadisan manzo ingantattu to yanzu hujjar da zan kafa da zaka kafa shine Allah ya ce annabi ya ce zaka jawo aya sannan ayar bisa fahimtar magabata su ne su Abdullahi ɗan Abbas irin su Abdullahi ibn Mas'ud irin su Abdullahi ibn Umar irin su almajiransu su Mujahid su Qatada su Tawus su ne tabi'ai ke nan ko haka ka gangaro irin fahimtar su Imam Malik Allah ya masa rahama za ka karanta Qur'ani ka fassara man bisa fahimtar waɗannan ni ma zan fassara maka to sai hadisi imma rasa Qur'ani za ka kawo hadisi wanda ya inganta yana cikin Bukhari ko Muslim ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Tirmidhi ko guda shidan nan ko cikin mai masale musannan Imam Ahmad ko nan daya ne ci ko nawa ko cikin musannafa hadisi ingantacce shi za ka jawo shi zan jawo ka yadda na yadda to mu fara tattaunawa balle ta fada amma ka zo ka ce za mu tattauna ni marjiina ina daban Bukhari ne da abin da ke cikin sa Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar sa Abu Bakar da Umar to Usman sa'adi kai kuma ba nan ka do kai kwata kwata ma ba kai da Bukhari ba ba kai da Muslim kan ba ba kai da Abu Bakar ba da Umar da Usman wasu kan zaba a cikin su kace su kai da su to ji amma ni zan fata lokaci na wajen tattauna da kai bayan mun raba gari hanyar kada manta wa daban ko da sai mun yarda tukunna Qur'ani shine marji'in mu kuma mu sa fahimta wa kan san sa abba zamu jawo hadisi shi kai da shi shine ne da shi to sai mu tattauna ba haka ba ka bata lokacin ka haka nan mutun cewa a'a yana da wani abu ta hanyar mafarki a'a yana da wani abu ta hanyar shi an mai kaza kaza ta hanyar shi zai kafa hujja din ko ba yadda da mafarkin ka ba da mafarkin ka ba wahayi ba ne ko mafarkin wanda ya mafarkin kai da shi to kare kar man ba ta lokaci dan ba za mu cimma marfa ba wannan ayyida ce Allah ya aje mana nan فكلين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا كان يوازيك الله يبكي ذلك خيرا وأحسن تأويلا يا الله يبكي.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
نعم yake cewa alamtara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti shin baka ga waɗannan da suke riya cewa su sun yi imani da abinda aka saukar zuwa gare ka kuma sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka amma suna so su kai hukuncin su zuwa ga taghuti waƙar gomero an yi ƙurube kuma ga shi shi ƙaguncin nan an masu umarni su kafirce masa wani duk shaidanu an mazillahun balalan ba'ida ba komai ba ne illa shaidan ne ke so ya fatar da su baka mai nisa wai za ƙila lahun ta'alau ila ma anzalallah wa kowa ila rasul idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar sannan kuma wa ila rasuli zuwa ga bayanan da manzo yake yi na wannan wahayin shine sunnar sa ra'aytul munafiqina zaka ga munafiqai yasujuna an kasuda suna kautar da kansu kautarwa ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar zuwa ga abinda manzo ke fadi to su munafiqai zaka ga sun kauda kansu kautarwa wannan ayoyi bayani ne kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wato hada in kalu min Allah azza wa jalla ala man yaddi al-iman bima anzala Allah ala rasuli wa ala al-anbiya al-aqdami wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakama fi fadl al-usuma ay ila ghayri kitab Allah wa sunnati rasulihi wannan musune da inkari Allah yake yi a bisa wanda yake da awar imani da abinda Allah ya saukar wa manzo da annabawan da ma suke gabanin sa tare da haka kuma in ya tashi wani husuma ta hada shi da wani sai ya kokari ya kai hukuncinsa ba wurin da za a yi mai hukunci da littafin Allah ba kuma inda za a yi mai hukunci da sunnar Allah ba cewa ana inkarin imanin nashi in dai imani ne na gaskiya ya tashi kai hukunci to zai kai shi inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce ba zai kai shi wurin da yake ba wurin da za a yi mai hukunci da abin da Allah yake ba malaman suke kama zukira fi sababi nuzuli hadhihi al-aya annaha fi rajulin min al-ansar wa rajulin min al-yahudi takhasama malaman ta wato masu kawo asbabun nuzul a cikin ulumul qur'an suna cewa ai sababin saukar wannan ayar wani mutum ne daga cikin ansarawa da kuma wani cikin yahudawa takhasama sai suka yi husuma wa ja'ala al-yahudi yaqulu baini wa bainaka muhammad sai shi ba yahudan ya rika cewa to tsabin wanda zai raba mana hukunci shine muhammad wa za ka yi kulu baini wa bainaka ka'bin al-aqsa shi kuma dai yana da ka'bin al-aqsa shi ba ban yahuda shi zai raba mana hukunci wannan sababin saukan ibn kathir ne yake cewa hadisin da'ifi ne min tariqi afiyat al-awdi an ibn abbas ana jingina mu wannan sababin saukan da abdullahi dan abbas ya faɗe shi malamai sun ce bai inganta ba magana da ta inganta inda ce daga ciki cewa aka yi a wata ruwaya daga abdullahi dan abbas ala kana abubar zaf al-aslami kahinan yaqdi bain al-yahud fi ma yatanafaruna ko kuma fi ma yatanafaruna fi fatanafaru ilayhi nafs min al-muslimina fa anzala Allah azza wa jalla wato ainihin an ta kore wannan daga Abdullah dan Abba yace Abu Barza al-Aslami ya kasance wani boka ne shi sai ya zama ya kabi bayna yahudi ya kan yi mai yahuda hukunci tsakanin su shi ma ya tana faru da fi alkiri jijiman da suke tsakanin su wata rana fatana fara ilaihi nasu min al-muslimin sai wasu mutane wanda suke da awar musulunci sai suka kai mashi wato hukunci ana nufin munafukai kenan abinda ake so wata ruwa da aka ce musulmi cikin ansa da kuma ba yahude mun ji ba ke inganta ba shi kuma wannan boka ke wato yahuda suke kai mashi hukunci ya nemi su waɗannan sai wasu munafukai za su ta haƙo su kuna ganewa shi ne sai suka kai mai hukunci a wannan lokacin shi ne fa anzalallahu azza wa jalla tunda suna da awar musulunci ina ya kamata su kai hukuncin su zuwa ga Allah da manzansa da sai suka kai ba nan ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amaru bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika hal zuwa inda Allah yake ihsana wa tawfiqa wato baka ga waɗannan da suke riyawa kaga riyawa ba ce da ba kenan imanin nasu dama ba na gaskiya ba ne shi yasa suna cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka shi ne Qur'ani kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabanin ka shine at-taura da injila amma kuma suna so yi duniya an yi haka mu ila tabu suna so su kai hukuncin zuwa ga tabu me ake ce ma tabu tabu malaman suka ce wasu ka fassara shi da cewa shine shaytan wasu malaman suka fassara tabu shine dukkan wata doka wacce take ba ta Allah ba ta saba ba doka Allah sunan ta tabu wannan doka eh wani fassara suka ce kullu ma yu'budu min dunillahi fa huwa radi bi fa huwa tawhid duk wani wanda yake bauta ba kuma yana da bauta to kuma shi tawhid wannan wurin ya fi kama da doka wata doka da za a tsara ta ci karo da doka Allah wannan doka sunan ta tawhid ko kuma tana ma fada da doka Allah din to sun suna so su kai hukuncin su zuwa ga tawhid shine wannan boka kenan kuma wa kadu kuma rokan ya furobe kuma an umarci su ne kan su ce masa kan su imani da shi tunda boka ne ko kuma a'a shi din na tabuti ne sai Allah ya ce uridu shaytanu an yudhillahu dalalan ba'ida Allah ya wato anan mulim Allah yana mana bayanin cewa shaytan ne ke so ya batar da su kan mai nisa duk sanda ka bar hanyar Allah ka bar hanyar manzo to ba wata hanya kuma ta uku sai wace da ta shaytan duk sanda ka bi ta shaytan to shaytan din ne dama yake so ya fatar da kai fata mai nisa daga hanyar Allah Allah ya tsare wa idza qila lahu ta'alu ila ma anzala Allah in aka ce da su ku zo mana ku yi imani da abinda wato aka saukar Allah ya saukar shine Qur'ani kenan sannan wa ila rasuli ku zo zuwa ga manzo ku yadda da bayanin da yake na sunnarsa da abinda ya zo da shi na addini ku yi imani da shi ra'aytal munafiqina sai ka ga munafikai da su duna an ka su guda suna kau da kansu gaba da kawarwa su munafukai ba su yadda sun zamanin annabi ya zauna da munafukai kuma ya ga munafukansu su ya ga cutarwarsu ya ga irin barnar da suka yi mai kuma ba yadda ya iya da su tunda an ce ka yaƙe su kawai da takobi jahidul kufar wal munafiqin ko wa ghalizu alaihim amma duk malaman tafsiri sai suka ce su kafirai da takobi su kuma munafukai da hujja da dalili suna nan tare da kai annabi ya ce ana iya da su in ne ya ke su sai a ce kaga yana kashe sahabbansa ya sa dole ya zauna da sa Abdullahi bin Ubay bin Salul suna cutar da shi suna wahalar da shi suna gaya mai bakan magana a dubi kazafi da suke ma iyalinsa annabi sai da ake kwana sama da kwana 40 ba wahayi wahayi ya yanke kowa ya fi cikin damuwa gidan manzo gidan sahabbai duk kana cikin damuwa an yi makuwan mu'minin kazafi kuma wahayi ya tsaya cik balle a bayani a cikin karya ne sai da kowa ya ji aka jarabci kowa da kunna sannan wahayi ya zo ya wanke ta tata amma har yau wasu na nan ka iya cewa mabiya munafukai kenan kuma yau a aqidar su da kudurin su abinda wancan munafukan na farko suka jingina ma Aisha su a wurin su har yau haka ne wa iyyadu billah shi yasa ke hasara da wannan aqida dan uwa mummunar aqidar ce me Allah yake
فكيف إذا أصاب أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
نعم
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة bima kaddama taydihim ya zaka gansu ya halansu yake su wadannan munafukan kenan za a saban su musibatun idan wata musiba ta same su bima kaddama taydihim da sababin abinda hannayen su ya jawo musu suka aikata ta sababin ta wata musiba ta auko musu ya zaka gansu wannan lokacin da zaka gansu da kaga abin mamaki kenan saboda me su suka aikata laifin da hannunsu sababin laifin ne abin ya same su kamar yau ne da ake fama da abubuwa marasa daki so da yawa wasu musibin da suke zuwa ana jango lokacin Allah ne ana taɓo fushin Allah ku duba lokacin da aka zo aka fara kururo shari'a a ƙasar nan aka fara maganar shari'a mu arewacin Najeriya ƙarƙashin demokrasi tunda wani abin da ake nufi shine ko abinda mutane suke so a yi masu sai wani gwamna ya ce to mu jama'ar ƙasarmu shari'a suke so ta musulunci ita za a yi masu ciki na ka fara magana kamar wasa a bai ta yaduwa ka duba a daidai lokacin irin yadda wasu suka ɗau kururuwa a cikin musulmi don me yasa za a rika magana shari'a wasu shari'a za a yi dama ita babban shari'a na yanke hukunci irin na kisasi wani ya kashe wani a kashe shi wani ya sace a dace mai hannu ai wannan haka dan gwada faɗe ko mutum da ya kwallon kwal a zamfara ka dace mu hannu shi na duk duniya ta ɗauka duk duniya ba a yadda ba kaza kaza wata gwamnati ake so a yi cikin wata ba za a yi ba shi ke nan to kaga sai aka yauta a kan arewacin Najeriya wanda suka yauta ɗin nan sun fi arnan da suke arewaca a kan shari'a ina jin ba ku wuce ne ba musulmi masu da'awar musulunci wanda suke kiran kansu musulmi suka zo suka rika faɗa da shari'ar nan ta shiga nan su fita can a zuga yan sanda ku yan sanda firar gama kuke ma aiki ba jaha ba kar ba hannun ku wajen hana shigo da giya in an ce Kano shan giya haramun ne to ai ku ba ku ai firar gama kuke ma aiki migration firar gama kuke ma aiki custom waye duk jami'an tsaro na gwamnatin tarayya ne ba na gwamnatin jaha ba ne ake ta zaga ya za a yi wannan gwamnan zamfara ta waye abin ya gangaro Kano ya za a tada fitina aka yi hizba wajen ta taimaka sai hizba aka fara tsaron da ta zaga su an kira su Abuja aka kama manya-manyan nasu aka tsaye duk kulle wani suka kulle wannan kulle-kullen har ka ce wani mwacuku ne da wani waye a'a ba su bane to wannan musiba ita yau take damu mu da aka zo aka ce ba za a yi shari'a ba wani lokaci aka zo karuwai aka yi wani zabe aka gama sai ga sun zo suna keta rigar nonon su a gaban wani malami suna ihu suna wane ne wannan malamin suke ma wato izgilanci ko ubangiji malami ne ya ce a daina karuwanci a garin malamin ne ya ce a daina yawon sarara Allah ne ya ce kuku amma haka aka zo kan titi ana abubuwa da matasa da kuma wannan jango lokacin Allah ne ko ba su tabo kushin Allah ba ne to tunda ko an tabo Allah zai kawo wani bala'i da ba wanda ya zai hana shi kuma ya shiga ko ina sai ga Allah ya kawo boko haram malami duk malamin da shi za a yi har da shi abin da ke shi horo ya ke ji ya masallaci ko a ina yi mai kuɗi ko mai kuɗinka za a haine ka haka nan ɗalibi a makaranta za a yi har da shi a kasuwa a matsalaci a ko'ina sai da aka rika jin wannan bala'in Allah ne kaɗai zai kwashe mutum an fata ofishin Allah ko ba haka ake bane to duk sanda ake taɓa fushin Allah abinda ke faruwa babu da ifa kaifa idza asabahum musibatu bima qaddamat aydihim ya zaka gamsu ne halin da za su shiga idan musiba ta same su da abinda hannayensu suka jangolo musu suka jawo musu ya zaka ga halin da suke ciki sai Allah yake ba mu labarin halin munafikai yace summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa za su zo maka ya rasulullah suna maka rankuwa da Allah cewa mu ba ko mun kike nifi ba illa ihsana wa tawfiqa muna so ne duk bayanan da muke mu so muke a sami kyautatawa a sami tawfiqi a hada din kasafinci a kuma daya in ana magana shar'an nan yanzu ai kamar duk za a kawo ruwa kai ai ana magana shar'an ne kawai Najeriya ce ka gani yanzu mai wannan aqidar ce aqidar ce da munafiki munafiki shine kullun yake haka zai rika za yana rantsuwa duk abin da suke na kullu-kullu ma musulunci sai su rantsa su ce yi suke saboda wani abu na maslaha saboda a hada kan jama'a ya wane ne halin da muke ciki kin wannan sun zamanin manzo haka Allah ya sauka da wannan ayi da annabawa mana Qur'ani littafi ne da ke magana jiya yake magana yau har gobe har tashin kiyama har yanzu har gobe ɗabi'ar munafikai kenan in an ce maka za a yi magana Allah ya ce annabi ya ce sai in kuna yi wannan magana sai a cika cusa matasa kishin addini irin ma wannan wa'azin zukan a rika rage shi ne kawai sallah ai sallah ai an dushe ana magana kan addini sannan magana kan sunna sunna ai sai matasa su rika kuma tazuwa sai kuma ka'a yanzu ba za a magana kan tauhidi ba za a magana kan aqida ba sallah ya ce kadai sai annabi ya sallah kadai ba magana tauhidi ka ji kana son Allah kana son manzo kana son mu'mini makiyin Allah da manzo kana kin su ko su waye su komai komai su komai mulkin su a duniya ba za a sa maka wannan ba a ranka a wai abin da ake so yanzu a je dan haɗa kai a zauna a lafiya a yi duk addinan na Allah ne wa ya gaya maka kiristanci na Allah ne yahudanci na Allah ne inna addina inda lahi addini a wurin Allah musulunci kaɗai shi ne domin annabi isa bai yi kiristanci ba musulunci ya yi haka na annabi musa bai yahudanci ba musulunci duk annabi da ya zo an aiko shi da musulunci ne saboda haka ba wani jefi na addini addini ɗaya ne a wurin Allah an fahimta da kyau su munafukai kullum su ne Allah ke gaya mana ɗabi'unsu a nan wurin su kullum sai su zo suna cewa suna rantse ma manzo sun san yi ba daidai ba su ta ba da kuzuri sai Allah ya ce ka karɓi kuzurinsu su tashi su tafi Allah ya san mai ke cikin zukatansu kuma ya san kai akan da kake da shi ne akan da kake na gaskiya Allah ya ce ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan su ne Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su ne munafukai kenan Allah ya sani suna yin abin da suke don Allah Allah suka nufa a'a wata duniya suke nufa wakile ne na wasu can duniya daban wakile ne na wasu kafirai Allah ya sani sai Allah yake gaya manzonsa fa a'a bil anhum kau da kai ka tare sun zo gabanka suna gaya ma karyace-karyacensu da kudurorinsu na karya-karfi ka tare su tsaye fa'ad anhum sannan wa'iduhum kai masu wa'azi wa'azi mai kai matuƙa tunda an ce ba za ka yi kai da makami ba amma ka kwamfashe shi hasilin ana wa'azi sai rika wajiya kai bayan su ko da ni ake ne shi ko Qur'ani ana bayani wallahi ba a tada wani ake sai dai a faɗi sifofi na mu'minai na kafirai na munafukai to kai kuma mai na tsangonka da damuwarka kana cikin mu'minai to mai na damuwarka duk abin da za a faɗi wallahi irin wannan wa'azin shi ya tada kuma yanzu ana zaune lafiya kaga irin wannan wa'azin ana yin shi yanzu duk kuma sai su jawo mana me za a ja muku wanda ku ja mu mutane bala'i ku rika jangolo mutane kushin Allah Allah ya halicce mu dan mu bauta mai ko kuma kokari kuke mu raba kafa raba kafa Allah na ka raba kafa ne shi ne Allah yake ga manzon sa wa idhum ne masu wa azika ko kashin su sannan wa qulhum fi anfusihim qawlan baliga ga ya amsu zance a cikin dawo fasu kaunar baligan zancen da zai kai masu matuƙa ba hujja kotu min kawuya kotu jaba biki shi aka ake son wa'azi da hujja da dalili ko mu ce dai abin da ka faɗi ko kuma ya tsaya ya tike akan abin da yake amma ya san ba shine gaskiya ba wa'azi da qur'ani kenan da sunna haka annabi haka sahabban su suka yi haka ya kamata duk wani mai wa'azi ya zama abin wa'azin sa shine Allah yake annabi yake bisa fahimtar magana ba wayen ku ba da ba ka ba zakin magana ka ba Allah shi ke fahimtar da bayan sa shirye da dukkan abin da yake shine daidai an nuna man lokaci na ka saboda ni ne lokacin ana za mu tsaya abin da nan ta daidai Allah ya mana kariya a laya
amin
da kuma ne kuskure Allah ya gafarta mana
amin
Estou aqui, tá?